Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Wata tawagar masu ayyukan ceto da ta kai dauki kasar Turkiya daga nan Amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar ta dawo gida. Bayan kwashe tsawon kwana 11 a ƙasar ta Turkiya tana agazawa. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai duba irin rawar da wannan tawaga ta taka yayin da ta gudanar da ayyukan ceto bayan wannan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar ta Turkiya da Siriya. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, wata tawagar masu gudanar da ayyukan ceto da ta kai ɗauki ƙasar Turkiya daga nan Amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar ta dawo gida bayan kwashe tsawon kwana 11 a ƙasar ta Turkiya. Sashin hukumar yaƙi da haɗuran gobara na ƙaramar hukumar Fairfax da ke jihar Virginia ne ya tura tawagar wacce aka wa laƙabi da Virginia Task Force 1. Inda ta yi tattaki mai dogon zango don kai ɗauki a birnin Ademan da ke kudancin ƙasar ta Turkiya. Bayan kwashe kwana 11 wannan tawaga tana agazawa, mambobinta sun dawo gida a wannan mako inda suka samu kyakkyawar tarɓa daga iyalai da abokan arziki. Tawagar ta Virginia Task Force 1 ta yi aiki ne ƙarƙashin hukumar USAID da ke taimakawa wajen raye ƙasashe. Mazauna birnin na Ademan ne suka taimakawa mambobin tawagar wajen duba baraguzan gine-gine da suka rushe ta hanyar amfani da wasu na'urori. Paul Sazan na ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga. Ya ce za ka ga mutane a kan baraguzai suna nuna masu ayyukan ceto inda 'yan uwansu suka makale don a ceto su. Andrew Johnson shi ma ya bi wannan tawaga zuwa ƙasar ta Turkiya.
The biggest thing was the people of Turkey.
Ya ce babban abin da ya fi jan hankalina shi ne yadda al'ummar ƙasar ta Turkiya suka jajirce da yadda suke tarɓar baƙi duk da irin wannan gagarumin rashi da suka yi, amma duk da haka za ka ga suna raba abinci da abin sha tare da taimakawa ayyukan da ake
yi.
Paul ya ƙara da cewa wannan ya nuna yadda mutane suke fitowa don tallafawa juna. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu wajen taimakawa 'yan ƙasar. Iyalan mambobin tawagar da suka kai ɗauki daga Amurka na can nesa suna kallo. Joy McLaughlin na ɗaya daga cikin iyalan ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga. Ta ce girgizar ƙasar ta munana ta kai ga har ina fargabar kada wani abu ya same shi. Ga kuma irin abubuwan tashin hankali da suka gani. Ko da yake na san ya samu horo kan tunkarar ire-iren waɗannan al'amura, amma a matsayina na uwa dole ne na damu. Da kalli hotunan bidiyon waɗannan gine-gine da jima baya sai su ma suka rushe. Hakan yasa na shiga damuwa saboda a tunanina kada kana kan ƙoƙarin ceto mutane sai ginin da ke gefen ka shi ma ya rufta. A dai ranar 6 ga watan Fabrairu ne girgizar ƙasar ta afkawa ƙasar Turkiya da Siriya. Girgizar ƙasar da ƙarfinta ya kai maki 7.8. Zuwa ƙarshen makon nan an yi kiyasin cewa adadin mutanen da suka mutu a ƙasashen biyu ya kai mutum 47,244. A ƙasar Turkiya kaɗai gidaje 164 ne suka ruguje a lokacin da girgizar ƙasar ta auku. To kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan a gogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Kuma su sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu wannan mako, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Begun Domes da Julie Reyes Gresham da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.